Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu karkata akalar shirin akan juyin mulkin da ya faru a Jamhuriyar Niger.
Sauraronmu a yau za mu dora daga inda muka tsaya.
Masu saurare, a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ɗan Niger mazauna Najeriya a zauren tattaunawar. Sannan muna tafe da hira da ƙwararre akan mulki a Afirka.
To jama'a masu sauraro, sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakilin mu Binta Ibrahim ta tattauna mana da baki ɗan Niger mazauna Najeriya akan juyin mulkin da ya faru a Niger. Binta, gare ki.
To sauraro, yan aji, barkamu da sake sada da ku. Cikin satin da ya wuce ne aka samu juyin mulki a Jamhuriyar Niger, inda ya kawo cece-kuce da kuma maganganu ta kowane bangare. Akwai waɗanda suke mazauna Niger da kuma waɗanda suke zaune a waɗansu ƙasashen, amma ɗan Niger ne. To a Najeriya ma kasancewar mu maƙota, akwai da yawa daga cikin waɗanda suke ɗan Niger da suke zaune a Najeriya. Cikin tattaunawar da muka shirya domin jin ta bakin ɗan ƙasar Niger ɗin, muna tare ne da Ibrahim Adamu, wato wanda yake mazaunin Yamai ne a Jamhuriyar Niger ɗin, amma ya kawo ziyara Najeriya. Sannan muna da Muhammad Sani Muhammad, wanda yake shi ɗan asalin tawa ne amma mazaunin Najeriya, da yake ya ce yana leƙawa akai-akai. Barkanku da zuwa.
Barka
da wannan lokaci.
To ya kuka samu wannan labarin na juyin mulki wanda ba shi ne na farko da aka yi a Niger ba?
A gaskiya ni kan na nuna bakin ciki da alhini game da wannan abubuwa. Allah ya sani, ranar da aka ce mun abin ya faru, wallahi kusan nayi ni na kwana ban iya cin abinci ba. Ina gwada bakin ciki na game da waɗannan abubuwa da suka faru a ƙasar mu mai albarka. Duk da yake ni ina Najeriya ne, amma Allah ya sani na gode bakin ciki na da alhini na akan duk abubuwan da suka faru. Na farko ni ina ga na hango wasu abubuwa wanda ƙasar ta fara ci gaba kuma an dora ta bisa seti, amma wannan juyin mulki da aka samu to zai mai da ƙasar baya. Ta wurin tattalin arzikin ƙasa, ta wurin yadda mutane da dama yadda ƙasar ta samu zaman lafiya ake shiga wajen neman arziki daban-daban, musamman a yanzu da Niger an mai da mu koma baya, ake ganin a'a mu ne mu ƙasa mafi matalauciya a da Afirka. To alhamdulillah yanzu mun zo mun fita a wannan sau ta dalilin waɗannan abubuwa. Na farko, a da muna takama ne da Iranian, to yanzu na Allah ya taimake mu ka zo muka samu essence wanda ko ina yanzu ƴan ƙasa daban-daban suna shigo a ƙasar nan suna samun albarka. To yanzu kuma sai aka ce gashi mun waye gari da wannan al'amura na juyin mulki, wanda ni ina hango mana cewa wannan al'amura zai mai da ƙasar baya ne. Don duk inda aka ce maka soja ya zo, mafi yawanci duk lalacin demokuraɗiyya ya fi mulkin soja. A koda yaushe ni kullum ina ganin wannan abu gaskiya an mai da ƙasar mu baya ne. Wallahi na gwada bakin ciki na matuƙa game da wannan abu, wallahi da na ji shi. Har yanzu nan ina roƙon Allah, Allah ya kawo ni sanadin da za a zo a mai da mulkin nan ga hannun farar hula, ko da a hannun bazun din. Ina murna da wannan abu wallahi.
To mana Ibrahim Adamu, ka ji abin da Muhammad Sani ya faɗa, kai ne naka ra'ayin akan
wannan? Na ji ra'ayin shi daban da nawa. Ni ina goyen bayan juyin mulkin nan.
tunda mu ne ke cikin kasan, mu ne mun kasan abin da ke faruwa cikin kasan. Yanzu kasan siyasa ba cewa harkan su harkan shari'a bai akan gaskiya, indai baka tare da su to zaka je prison. Mu dama mu mun san wannan zai zo gare shi, mu mun sani,
mun hango
amma shi bai hango bane. Kafin ma a zabe shi sai da anka kai ruwa rana, anka ce shi ba dan kasa bane.
Sashi na ne
shi da kanshi da bakin shi a France, da anka tambaye shi anka ce mishi ai Niger suna ce kai ba dan kasa bane, yace eh shi ya yadda ba Niger an kaife shi ba, an zo da shi ne daga Libya. Mun san history shi, ai mun sani, amma saboda ai Niger su ba su damu da wannan, nuna musu karfi anka dora shi. Ai kowa san France ne sun ku dora shi, zaben mai bai ci ba.
To kai maganganu game da ra'ayinka na goyen bayan shi wannan
juyin mulkin ba.
Ba kasar Niger ba, akwai kasashen da ake samun mutanen da ba ƴan ƙasa bane suke mulki, kamar misali America an taba samun bakin fata ma wanda yake daga asalin su daga Kenya, yake ya zuwa shugabanci babban ƙasa irin America wanda take kamar uwa ga kowa da kowa. Shin wannan shine kawai abin da kuke duba a matsayin tunda ba ɗan ƙabilar ku bane, ba ɗan ƙasar ku bane asali, ya zama ya haramta a gare shi mulki?
Alhamdulillah ba haka bane. Ai da a ce a kasan nan an kaife shi, mu za mu doke shi dan kasan ne. Ai yayan shi na kasan, yaran yayan shi suna na ai, me yasa su ba mu ce su ba ƴan kasa bane? Sun da su mun san an haife su a kasan. Abin da yasa mu ba za mu goyi bayan shi kenan, dama mun san za yi mishi juyin mulki. Kawai mun dinga roƙon Allah, sai da yanzu da lokacin juyin mulkin ya zo kuma Allah ya karba addu'ar mu.
Gashi dai ra'ayi suna ta bambanta game da shi wannan juyin mulki, wa'in suna goyen baya, wa'in su kuma suna bakin ciki da nuna alhinin. Menene kuke ganin tsoro ko kuma fargaban abubuwan da za su iya biyo bayan wannan juyin mulki da aka yi, kasancewar a halin yanzu ma an rusa duk wani kungiyar siyasa da ke kasar, an wato an haramta musu yin siyasa? Me kuke ganin makomar siyasar Niger?
To ni ina son madan uwana tsokaci a baya Ibrahim Adam. Abinda nake son ka fahimta ka gane a wannan magana na, kamar akwai kabilanci magana na gaskiya. Mafi yawanci tunda Allah ya kirkiri Niger, mafi yawanci zabarmawa ne suke mulki. Sai aka zo sai aka ce an kakkaba hannayensu a cikin bisa iko ga baki daya. To wannan abu yana nan yana damun su duk ko da yaushe, indai har ba zabar me kake a Niger ba, su indai kana bisa iko ba sa ganin ka a matsayin mutu. Shugaban kasan da ya gabata haka ne ya faru da shi, ba yanda ba su ba a yi mishi juyo mulki, Allah bai yarda ba, Allah ya sa ya kai ƙarshe. Har wataran shi shugaban kasan da ya soka Muhammadu Yusuf yana cewa ina roƙon Allah, Allah ya bani dama in yi abin da ba a taɓa yin shi ba a Niger. A daga ɗaukin mulki daga hannun farar hula zuwa ga wata farar hula, kuma Allah ya taimake shi ya yi haka. To mafi yawanci a matsayinka na Ibrahim Adamu, kai ƙabilanci ne kake sawa, har kake cewa kana kuma mutumin da ɗan ƙasa, ko daga ina ka zo akwai iya shekarun da in kaɗi ba ka zama ɗan ƙasa ba, ma shi ba ai kakan shi ma a Niger aka haife shi. Amma ku kuna ganin a cewa shi ba ɗan ƙasa ba ne, waye waye waye, to tsabar ƙabilanci ne irin na da kuke kawo. Gyaran da zan maka, duk wannan abin da kake cewa kana goyen bayan soja, wallahi goyen bayan sojoci ma bayan ga ƙasa. Ko yaya lalacewar demokuraɗiyya, wallahi gare demokuraɗiyya akan mulkin soja.
To menene yanzu makomar wato siyasa a Niger?
Makomar siyasa dole a dawo ma siyasa. Dole ne a dawo ma siyasa, dama farfaganda ne suka yi kuma sun kai ga yanda su suke so, kuma ko su so ko ba so ba dole a dawo ma siyasa. Amma dole su san tsarin da za a yi a zo a maida mulki bisa wurin ƴan siyasa, an kuma sun ki ga su ga duniya ma ba za ta yarda da su akan haka nan.
To Malam Muhammad Sani, kai ba a Niger kake da zama ba, a Nigeria kake zama, baka ganin kila saboda kai ba kai ne kike cikin ruwan ba shi yasa?
Ni wallahi yanzu nan na fara shirin ina wa in tarkata dama in koma gida, dan na farko kasan mu ta samu arziki, ta samu zaman lafiya a Niger. Duk inda kake kana iya kana tahiya dare ma zaka nemi wuri ka kwanta, hankalinka kwance ba tare da wani abin nan. To me nake nema kuma? Yawa ni kasa ta samu lafiya gare ni, amma yanzu ne ake son a maida kasa baya saboda waɗannan sojoji da suka zo. Amma soja bisa iko ai ba zai kai mu ba, wannan ne kashi na farko ba da an kace cewa an yi juyin mulki. Ba mu manta ba, an yi ma wannan shugaban kasan nan wanda bodyguard din shi ya zo ya harbe shi,
bare
mai nasara
idan aka koma dole da sai da aka da ba shine mai jodar da malam wanke zo ya karba ya hau bisa iko cikin dan kankanin lokaci aka ce a maida to abinda nake su kuma ko a wancan lokacin ai ga abin da ya faru kuma yanzu abinda nake gudun ya faru in ba ai wasa ba wallahi shi zai faru ko ran da aka juye mulki aka ga yanda ƴan kasa sun ka fito suna zanga zanga akan cewa su ba su yarda ba ba su yarda ba shine kuma sai aka samu wasu aka dauki kuɗi an ka ba su sai fa dalolin sai fa aka dauka an ka ba su yau suka fito suka yi ta zanga zanga wasu suna murna da wannan abin kuma na san haiga Allah bai kai ga zuciyarsu ba amma ni ina taya su bakin ciki kuma za a zo in Allah ya so ya da aikun shugaban ECOWAS abin da yace ya ba su kwana 7 a ne da iko wurin Muhammadu Bazoum wanda mu shine fatan mu shine burin
ba yadda da maganar shi ba bari in fara da maganar kabilancin nan da ya fada kuma da yake zabarmawa su ne sun kafi mulki a Niger bazan yadda da wannan ba ba zabarma guda uku ne kawai sun kafi mulki Niger tunda an ka ba mu Niger din ce kai sai kun ce Ali Shehu Jori Amanu su uku ne kawai amma wannan yazo yana ce mini mu muna da kabilanci a Niger wannan ban yadda da wannan maganar ka ba
to yanzu menene makomar tattalin arzikin Niger kasancewar kungiyar ECOWAS ta bada ta ware kwanaki cewa idan har mulki bai dawo hannun farar hula ba sassawa kasar takunkumi da zata zama saniyar ware zata fita cikin kungiyar ta ECOWAS kuma kunga harkar tattalin arziki da sauransu da zai shafu me kuke ganin zai iya janyo wa tattalin arzikin ku
ECOWAS nan da kike gani munafukai ne ECOWAS babu abin da suka yi amma ai ECOWAS da kai gani France ne ECOWAS France su ne ECOWAS ai Niger kasa ne mai zaman kanshi suna da ikon su kuma su sun samu incin kansu kasa ne fa mai zaman kansu
kuma kana goyen bayan wannan jibi
wallahi 100%
me ke hujjojin ka na goyen
bayan alhamdulillah ni hujjoji na ma suna da yawa yanzu a madadi a ce kai shugaban kasa kaje ka zauna a gaban turawa kana ce wai kai sojojinka ɗan ta'adda sun fi sojojinka jarunta enta adda sun fi sojojinka makamai kuma kai ne shugaban kasan kai ne kuma ya kamata ka cire kudi ka ba mu sojoji su zo su sayi makaman nan lokacin mai gidan shi Muhammadu Yusufu biliyon nawa ne an ka cire za a je a sayi makamai har yanzu shi da yake zaune a nan ya san da magana har yanzu babu makaman babu kudin
akwai magana matsalar cin hanci da rashawa kenan
ai shine nace indai ba ka tare da su sunanci sorry sai an kai ki prison
to banda wannan sai menene kuma laifukan nasu
alhamdulillah yanzu su ne sun ka fara kawo kabilanci a Niger yanzu farkon da za su yi ma akwai jagorayen adawa abinda suke so saboda suna so su kore shi a kasa tunda shi in yana kasa sun san duk cutan da suke so yi ba zai taba yadda ba
kenan hadin baki ne tsakanin duk wanda gwamnati ba ta yi da shi suka hada aka juye
wallahi Allah ne ya karba addu'ar mu mun yi sallah sai mun roƙo Allah ka kawo mana canji sai gashi nan kuma Allah ya karba addu'ar mu ai ni ranan nan ba yin bacci ba saboda farin ciki
kana cikin Niger lokacin da abin ya faru
ina nan ai na so a ce ina can
to yanzu mulkin demokradiyyan ba kwa ganin ta fara girgiza kenan
a Niger za dawo demokrasiya zai dawo ai wannan an kauda mara kyau ne a cikin demokrasiya ana so a kawo masu kyau masu san abin da ya kamata ba wai masu bin turawa ba a'a mun fi so ne a'a mu mu zama da kanmu turawa su zo mu yi ciniki tsakanin mu a'a ba wai mu koma bayin su ba har yanzu muna neman wani abubuwa a hannunsu akan mi wani ilimi ne bamu da shi a Afirka
ina so mu gyara akan da wannan magana da kake cewa daga mara kyau ne zuwa mai kyau to wannan gwamnati da ta zo ta soja ita ce mara kyau an samu canji ne daga kikkiawar a zuwa gurbatacce irin maganganun da ya rinkai a baya yake gwada cewa yana son sai ya tira hannun Faransawa a Niger gaba daya shine yazo ya ci shi kamar maganar da wannan tsohon shugaban kasan Chad Idris Deby irin maganar ne suka yi shi ma yasa aka kashe Deby to irin shi ne wannan Allah ya nufa bai tafi da ran shi ba yasa ya tsaya ga juyin mulki kuma in har kai kana son demokradiyya ta zawo ta zauna wajibi ne wannan bawan Allah a dawo da shi shine mafita a Niger gaba daya
maganar dawowa
kai babu ga ECOWAS na yace baya san azubar da jini saboda haka zai sa hannu ya sauka
to shine basu maida shugaban kasan Mali ba
shine
basu maida shugaban
kasan Mali ba shine
basu maida shugaban kasan Burkina Faso ba
kana ji shugaban kasan Mali yayi doka daga ranar Laraba wancan an daina France
mu ma zamu sa dokan
nan wannan ba za ku ya ba kuna karnukan farauta ne za ku
Mali sun sa ballan mu
a ta ina karnukan farauta
Allah ya ba mu lokaci
ina nan kana nan Allah ya ba mu arara wasi ka ce na gaya
ma amin
ko bana nan sai ka kira ni
ai ni kuma na gaya maka nace in Allah ya yarda kai ka sani nace maka juye mulki ba zumu dai
kakkamanta da mutanen Niger fita yawon duniya suke neman arziki yanzu ko Allah ya kai mu wani lokaci duk inda dan Niger yake komawa gida yake akan yanda aka dora kasa asiri
kana kai suka dora kasan kasan asiri
a kai baka da kamanta koda yayin ne a mulkin demokradiya ne aka dora kasan asiri
wannan yawa na yadda
koda yayin ne a mulkin demokradiya ne aka dora kasan asiri yanzu nan ka shiga Niger ka je ka ga ƴan Najeriya Allah kadai ya san adadin su sun shigo neman arziki
na san da wannan
yawa
na
san da kamanta da wannan wallahi a da duk inda ka tafi zaka samu ɗan Niger
amma ai ba wayannan jagorin ba su a
billahi da zai mulkin demokradiya
ne yanzu menene fata ku ni ka
ni wallahi fata Allah ya nufa Allah ya farfado da waɗannan mutane su gane cewa sun yi kuskure su zo su dauki ikon gasu mai da koda kasar ne mu muna yin wata ta kasa canta karbe su ba abinda za a yi musu su taitan su karisa rayuwar su amma ni kullun fatan da nake musu kenan wallahi kuma sun gane yanzu hakan nan wallahi
kuma fatan da nake roko gare ga Allah wayannan sojojin nan Allah ya kama musu
to zuwa wani lokaci kuke son ku ga cewa an maida mulki ga hannun farar hula
na san dai juyin mulki a Niger sojoji su daida akan mulki ba zai wuce wata tara ba za su shirya zabi kuma ni na sani muna nan wata rana za ci gayyace mu mu zo kuma mu yi magana akan wannan wata tara za yi zabi amma ba zum shi da maganan siyasa ya kare shi ma ya sani retire complete
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar da abokiyar aiki mu Grace Alheri Abdu ta yi da kwararre akan mulki a Afirka Dr. Usman Bugaji.
Su kansu talaka wannan demokradiyyar ta ƙarya da ake wallahi ta ce su. Ba wai suna son mulkin soja ba, don shi ma da nashi hadarin. Amma ya kamata 'yan siyasar da ke son kare demokradiyya su san cewa demokradiyya ta ishi talakan Afirka ta yamma. Wallahi ba kamata yake ba. Domin ya za a yi tsarin mulkin da daga barayi sai masu laifi su ne gaba-gaba, kuma duk wanda ya shiga sai ka ga ya gina gida nan ya yi kaza nan ya an bar talaka a tuta babu. Yanzu a ce an yi shekara 8 a Najeriya an kasa gyara wutar lantarki. Bayan kafin nan gwamnatoci nawa suka shuɗe kowace ta ce za su gyara wutar lantarki. Ce rashawa da cin hancin nan an ce za a kama mutane za a yi kaza sai abin da ya nunnun kayi gaba. Sai ka ga tunda ana satin biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan uku sai ga ana neman biliyan ɗari. Biliyan ɗari in ban da ma hauka ina za ka da biliyan ɗari in ka sace su ka yi mai da su ko shekara ɗari aka baka a rayuwar nan ya za a kashe su.
To yaya kake ganin makomar jamhuriyar Nijar idan har kungiyar ECOWAS din nan ta ɗauki matakan da ta yi barazanar ɗauka?
Ni ban san gaibu ba sai Allah. Allah, amma abinda hankali zai iya aunawa ya gane mutanen nan fa shiriye suke su kare kasar su, in dai ba wata Sudan za a kara koma ba. Don ni ban ga yanda za a shiga musu da yaki ba, ba su nemi gudun wai ƴan uwansu sojoji ba, kuma ba su zo suka kai ina ma za a samu kudin da za a je a yaki. In dai ba America za su turo kudi ba, kai ko America da sauran kasashen Turan kowa fa ta kansa yake yanzu. Grace kin ga rayuwa a Ingila yanzu yanda ta koma, ke kina America din, ita kanta America ya rayuwa ta koma. Saboda haka duk wannan abin da ake barazana ne, a zo a yi magana ta gaskiya, a tambayi talaka me kake so. Ba ce ko duk abin da yake so a yi mashi ba, don ba tilas ya gane wasu abubuwa, amma ne a sa shi a cikin lissafi ya ga ra'ayinsa ne ake bi. Amma yanzu an zo an ba shi taliya ya sa ƙuri'a, wani ɓarawo ya shiga ya kama muƙami yana satar mashi kuɗi, yana kwashe kuɗinsa ya tashi gama da safin shi shekara huɗu ta wuce gaba abin da ke. Idan su ƴan ƙauyen da ke wanda ba san abin da ake ba, ƴaƴansu waɗanda suka haifa suke matasa suna fahimtar irin abubuwan da ke gudana, kuma ba za su ƙyale ba. Kuma ma duk wannan abin da ake yi da na Boko Haram ɗin a nan Najeriya da na ISWAP ɗin a wajen Somalin da irin wannan ɓarayin dajin da suke ta'annuci da kashe-kashe da fyaɗe da waye ne, ai duk harka ce wadda ta tattalin arziki da ta lalace, aka bar talaka cikin talauci. Wanda yake daji bai san komai, bai iya komai ba, an sace masa shanu, ba wanda ya tallafa masa, ba wanda ke taimakonsa, ba wanda ya san shi, ya rasa inda zai sa kansa. Tun da ba ilimi kuma babu imani, shikenan sai ya shiga shi ma kamar dabba ya yi irin waɗannan abubuwa. Wannan shi ya kamata shugabannin Afirka ta yamma su tsaya su tattauna. Ni yanda daga suna wannan magana kamar ba su san ma yanda ƙasashen nasu suke ba. Domin in kin lura zanga-zangar nan da aka yi da ƴan uwanki ƴan jarida suka saurari mutanen Niger ɗin, da clip na video da ake yawo da shi a social media, da kwai abubuwa da suka hango, da kwai wani wanda ya ce shi shugaban kasar Niger din da aka yi ma wannan juyin mulki, ga wasu abubuwa da yake wa mutane ƴan Niger da ba su saba ganin shi ko ba za su yadda yin shi ba. Ba zan faɗe su ba yanzu in lokacin ya yi, ko kuma in ke kin ga wannan clip ɗin za ki ji.
Yawwa.
Sai in ga kamar ba su da abin da ake ce ma intelligence, wato abun da ake tattarowa na bayanan
sirri.
Yawwa, to wannan bayanan sirrin da sun same su ban ce za su dauki wannan matakin ba.
Su kungiyar ECOWAS din kenan.
Su kungiyar ECOWAS din ban ce sun samu waɗanda suka ba su sahihin abin da ke ruwa. Kuma yana iya yiwuwa ma an samu bayanan na kyau an bayar kila su kasa kaiwa ga manya. To kada sai su shiga tana maganganu a cikin duhu.
To kana ganin kamar wannan matakin da ita kungiyar ECOWAS din nan ta dauka ba zai zama kamar abin da ake cewon a ciza tsakuwa don kasa don a ta ji tsoro ba?
To ta wannan tsakuwan ma ni ban ga an yi ta ba, kuma ban ga za a iya ba, bari ya ta ji tsoro. Abin da ya kamata su gane shine idan bera na da sata to daddawa ma na da wari. Saboda haka a zauna a ga me za a gyara. Amma wannan barazanar ni ban ga abin da za ta yi ba. Wallahi ta'ala alam ban san gaibu ba, amma dai ni a nawa fahimta. Kuma mu in kin tuna mun yi shekara wajen 20 muna yaƙi na a dawo da mulkin demokradiyya. Lokacin Abacha wasu mu sun rasu yanzu waɗanda suke dare ba su da yawa, an kama mu an ɗaure mu an hana mu fita an karɓe fasfotinmu, duk mun yi ne don a dawo da demokradiyya. Amma mu inda muka yi wannan abun yanzu muna ganin wancan abin da muka yi, kuma ba wai ina son wai a yi mulkin soja ba ne ba, ko kaɗan ba na so. Amma ne idan ita demokaradiyya din take aiki mutane da kansu za su fito su ce ga abin da ya kamata a yi kuma an yi haka a kasashe a tarihin Afirka an yi haka a tarihin Sudan General Abud ya fito amma mutane suka fito suka kori soja a wannan lokacin amma kuma an yi lokacin da yan farar hudan suke mulkin suka lalata kasa aka fito sojan ma ba su fito ba amma mutane suka fito suka kore su sojan ba yadda suka iya sai suka fito suka rike duk an yi irin wannan a Afirka saboda haka kar a ɗauki talaka ana ta gallaza mashi ba wanda ya kula da harkarsa kuma a ce za a zauna lafiya duk wannan fitintinin da ake samu da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaron duk yana nan akan yanda ake gudanar da mulki na demokradiyya din saboda ana zalunci saboda an ta yi matsalar ka ƙarya kowa ya zo ya ƙarya ya tafi yanzu wannan shekara takwas da Najeriya ta yi shekara takwas ce ta ƙarya da yaudara da ta annuci da cin amana aka yi ta yi kuma kowa haƙe yake to ka ci gaba da irin wannan kuma ka ce za ka zauna lafiya kuma a kiwai tattaunawa irin wannan sai ka ga ai demokradiyya nan shi saukar da wahayi aka yi wa mutane ne ba dabara ba ce ba ta dan adam ta mulki ana ganin wannan za ce to ba ta yi ba a nan Najeriya kuma Nijar din ba haka sauran kasashen ba haka kuma ban ce wai mulkin soja wai shi ne wato maganin wannan abubuwa ko kaɗan kawai in tura ta kai bango ne sai ga an yi kawai shi ne Allah kuma ya fishe mu amma ina son shugabannin Afirkan nan su dawo su ƙara tunani akan wannan maganganun da suke don ni dai ban ga waɗannan maganganun mai za a yi za ka iya kulle boda to kulle boda kwana nawa aka shekara nawa aka aka kulle boda mutanen ne su mutu ne ta Najeriya kuma duk da kulle boda ma me aka daina ba dai yan kastam ba ne ba ko yan waye ne za ka bari su kulle boda to su ba yan Najeriya ba ne ba su ka ba su ma albashin da suka ko ka ba su ba ka nuna musu kuɗi ne ba komai na kuɗi ake so to sai su karɓi kuɗi su buɗe ba kowa ya zo ya abin da yake me za ka yi
yawa to
don a gabanmu ba nan wurin ba aka tafi ake cinye kuɗin Najeriya iri an zo ana barazana AFCC ICPC cece to duk me aka duk ba suna nan ba duk ba a gaban su ake sace ba mutane kuɗi yanzu sun kasa ma gaya mana shin shi tallafin nan da aka ce shin nawa ne ba ake biya ina kuɗin
kuma
su zo suna so magana wai za su yi kaza su kaza su kaza ni ban abin da ba hankali a ce
sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.